sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da far'a da Noman da Dalol da kuma Niya, ko kuma BOA Africa zango na 102.5 a kasar Ghana. Ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau 5/3/2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai,
to ɗan Democrat a majalisar wakilai sun kaddamar da wani gagarumin bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump, yayin da Amurka da Koreya ta Kudu suka soke atisayen haɗin gwiwar da suke yi shekara-shekara. Sannan za ku ji cewa shugaban yan adawan Venezuela ya shiga ƙasar Salim Alin ba tare da an kama shi ba.
Tana mutunta sarauta ta ko mu sa abin da a wannan gida. Mu masu bayya muke gidan nan, kuma kowa ya sai da shugabanninmu suke da bayya da wannan wurin. Ba mu da wannan kudiri ko alama ba namu bane, ba halinmu bane.
Shugaban jami'ar APC kenan na jihar Sokoto, Isa Sadiq Acida, yake musanta zargin da ake wa jami'ar su na cewa idan suka yi nasara a zaben gwamna mai zuwa za su cire mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. Haka kuma za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP da sauran jam'iyyu suke fatar samun kujerun gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi. Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Yan majalisar wakilai na bangaren Democrat sun kaddamar da wani gagarumin bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na zaben 2016 da harkokin kasuwancinsa da lokacin da aka mika mai mulki, tare da yin dubi kan ko shugaban ya hana doka ta aiki kan bincikensa da ake yi. Kwamitin shari'a na majalisar wakilan ya aika wa da mutum 81 da wasu kungiyoyi wasiku waɗanda suke da alaka da Trump, inda suka nemi a ba su takardu cikin mako biyu kan batutuwa da dama da suka shafi shugaban na Amurka. Shugaban kwamitin Gerald Nadler ya ce ya zama dole mu bayyana wa Amurkawa abin da ya faru. Ba za mu dogara da binciken da kwamitin Malaki yi ba, saboda ba mu san lokacin da za a kammala shi ba. Shi dai shugaba Trump ya jima yana musanta zargin cewa akwai wata alaka tsakanin kwamitin yakin neman zabensa da Rasha. Kuma da aka tambaye shi kan wannan sabon bincike na kwamitin Nadler, sai ya ce zan ba da haɗin kai. Daɗin abin shi ne babu wata alaka, duk abin kage ne. Amurka da Koreya ta Kudu sun sanar da soke babban atisayen soji na haɗin gwiwa da suke yi a duk shekara sau biyu, a wani mataki na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koreya. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da takwaran aikinsa na Koreya ta Kudu John Kyeon-du sun yanke wannan shawarar ce ta soke atisayen bayan wani tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a ranar Asabar, kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar. Dama dai shugaban Amurka Donald Trump ya sha nuna korafinsa kan irin kudaden da ake kashewa wajen gudanar da wannan atisaye. Hukumomi a jihar Alabama da ke nan Amurka suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu bayan wata matsananciyar guguwa da ta ratsa cikin jihar wacce ke kudancin Amurka, har ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 23 a ranar Lahadi. Hukumomin yankin sun ce akalla sau biyu guguwar ta yi diramikiya a jihar a lokacin da aka samu wani matsanancin yanayi a yankin kudu maso gabashin Amurka. Jay Jones babban jami'i ne a jihar ta Alabama.
There are simply in some locations the complete residences are gone.
Yace akwai wuraren da baki ɗaya mutanen yankin sun fice, sannan akwai baraguzai da suka mamaye wurare da dama. Jami'in ɗan sandan ya ƙara da cewa akwai ɗimbin mutane da ba san inda suke ba, yana nuna fargabar cewa mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru idan an kammala duba cikin tarkacen da guguwar ta bari. Wasu 'yan majalisar wakilan Amurka da suka hada da 'yan Democrat da 'yan Republican sun zargi kwamitin shugaba Trump da nuna halin ko in kula kan yadda China ke cin zarafin 'yan tsirarin al'ummar musulmi da ke China. A watan Satumba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya musa wata wasiƙa da aka aika masa kan wannan korafi, inda ya sha alwashin cewa gwamnatinsu na duba yiwuwar saka takunkumi kan wasu jami'an ƙasar ta China saboda yadda ake take haƙoƙin ƴan ƙabilar Uyghur da ke lardin Xinjiang. To amma ƴan majalisar sun ce ga dukkan alamu babu wani mataki da gwamnatin ta Trump take shirin ɗauka, inda suka yi kira da babban murya da ɗauki mataki kan wannan batu wanda suka kwatanta a matsayin babban al'amari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ‘yan adawar ƙasar Venezuela, wanda Amurka ta amince da shi a matsayin shugaban wucin gadin ƙasar, Juan Guaido, ya isa birnin Caracas a daidai lokacin da magoya bayansa ke gudanar da zanga-zanga a jiya Litinin. Guaido ya sanar da isarsa filin tashin jirage da ke birnin na Caracas a kafar Twitter, inda ya bayyana cewa ya samu damar wuce shingen jami'an shige da ficen ƙasarsa da yake ƙauna. Guaido ke nake cewa gwamnatin nan ta ɗauka a wannan lokaci ne wannan fafutuka za ta dishe, amma sai suka ga akasin hakan. Gabanin dawowarsa gida, Guaido ya yi rangadin wasu ƙasashe a yankin Latin Amurka, waɗanda ya kira ƙawayensa, ya kuma yi ta tsammanin za a kama shi idan ya shiga ƙasar. Masu zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙasar Algeria sun yi buris da alƙawarin da shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika ya yi na cewa zai yi ɗan taƙaitaccen wa'adi ne idan aka sake zaɓen shi a watan Afrilu. A jiya Litinin an yi ta zanga-zanga wacce matasa suka jagoranta tare da ƙauracewa ajujuwansu na jami'o'i a Algiers, babban birnin ƙasar. Sabon zanga-zangar ta ɓarke ne sa'a guda bayan da ofishin shugaban ƙasar ya miƙa takardunsa na neman yin takarar neman wa'adi na biyar a zaben da za a yi a watan gobe. A Faransa ma 'yan ƙasar ta Algeria sun gudanar da zanga-zanga, inda aƙalla mutum 6,000 suka yi gangami a wani dandali da ke birnin Paris a ranar Lahadi, inda suka yi ta furta kalaman ɓatanci a kan shugaba Bouteflika mai shekaru 82, wanda ke fama da rashin lafiya tun bayan da ya samu matsalar shanyewar ɓarin jikinsa a shekarar 2013.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga birnin Shehu, wato jihar Sokoton Najeriya, inda jam'iyyar adawa a jihar, wato APC, ta musanta zargin da ake mata na cewa idan ta yi nasara a zaben gwamna mai zuwa, za ta cire mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. Sannan kuma sun zargi jam'iyyar PDP da yunkurin tada fitina a jihar, sai dai jam'iyyar ta PDP ta musanta wannan zargi. Ga rahoton da Murtala Faruku Sanyin na ya aiko mana daga Sokoto.
Labarin da ya karaɗe kafofin sada zumunta na intanet a yankin Sokoto jim kaɗan bayan gudanar da zaben shugaban ƙasa shine na zargin yunkurin cire mai alfarma sarkin musulmi daga mukaminsa idan jam'iyyar APC ta lashe zaben gwamna mai zuwa. Wannan yana zuwa ne akasari daga 'ya'yan jam'iyyar PDP mai neman zarcewa a mulkin jihar. Kabiru Aliyu shine sakataren jam'iyyar ta PDP a jihar Sokoto.
To ai wannan da fili yake karara, duk wanda a cikin garin Sokoto ya san irin cin mutuncin da sun kawo mai alwarma sarkin musulmi bakin gida ne. Ina faɗin sabon gwamna sabon sarki. Ma'ana in sun ci zaben gwamna za su yi da sarki su sa wani sabo.
To sai dai jam'iyyar APC da ta sami rinjaye a zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da ya gabata a jihar. Ta nisan ta kanta da zarge-zargen ta bakin shugabanta a jihar Sokoto Isa Sadiq Acheda.
Jama'iyyar APC kam tana da biyayya ga mai mata sarkin musulmi, tana mutunta sarauta ta wa musa abin da a wannan gida. Mu masu biyayya muke ga gidan nan, kuma kowa ya tsaye da shugabanninmu suke da biyayya da wannan wurin. Ba mu da wannan kudiri ko alama ba namu bane, ba halinmu bane, ba abin gan bane. Sannan ba mu da kudirin cututta ma kowa.
A nata bangare kuma jam'iyyar ta APC da ke adawa a jihar ta ƙara akan abin da ta kira tunzura jama'a da yunkurin tada fitina da rikici a zaben gwamna mai zuwa, wanda ta zargi jam'iyyar PDP da shiryawa, musamman la'akari da jawaban shugaban PDP din na jihar Ibrahim Mil Goma a wani gangamin siyasa.
Wannan shugaban jam'iyya ne ya tara matasa, ɗaruruwan matasa, ya ce musu a nemi makamai a fitar ranar zaɓe. In an ga ma'aikacin zaɓe ko an ga ma'aikacin gwamnati ya zo jefa ƙuri'a, a buge shi, a kashe shi. Ya ce ba a samun zaman lahiya jihar Sokoto sai in su sun kaci zaɓe. Abin ban takaici, har yanzu wannan mutumin yana yawo ga hanya. Saboda haka wannan barazanar da ya yi hukumar tsaro ta yi gaugawa kama shi, ta hukuntar da shi don ba shi ya yi kowa ba.
To amma sakataren PDP Kabiru Aliyu ya maida martani akan wannan zargin.
Na farko dai ina so in ci ba haka nan mai girma shugaban jam'iyyar mu na PDP Alhaji Ibrahim Algoma ya ce ba. Abinda mai girma chairman na jam'iyyar mu ya ce shine magoya bayan jam'iyya mu duk inda suke su yi amfani da kowace hanya su hana a yi musu magudin zaɓe irin wanda an kai muna satin da ya wuce, kuma wannan halattacin kira ne. Sannan kuma a bisa maki ganin gaskiya ba za mu sa ido muna kallo a yi muna magudin zaɓe kuma da aka yi muna wancan. Ai, in kana iya tunawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi kai ne ya ce a ci a ƙoshi a yi ji a yi tashin hankali. Bai zama waɗannan dubban ba su zama wani abin ɗaga hankali ba, kuma an je an yi tashin hankali an cika a kwataye da ƙuri'a an ce ya ci zaɓe.
Yanzu haka dai an ja daga domin fafatawa a zaɓen gwamna tsakanin ɓangaren PDP na gwamnan jihar Aminu Waziri mai neman tazarce da kuma APC a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamna Aliyu Magatakarda Wamoko, waɗanda a da suke a inuwa ɗaya to amma kuma suka raba gari watanni huɗu da suka gabata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na daga Sokoto. Har yanzu dai batun siyasa ne, inda bayan da babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta ki amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasa, yanzu haka ta dage wajen yunkurin samun nasara a zaben gwamnoni da za a yi. Haka zalika wasu ƙananan jam'iyyu su ma sun fara samun kujerun suna fatan samun kujerun gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi, kamar yadda za ku ji cikin rahoton da wakilin Nasiru Adam El Hikaya ya aiko mana daga Abuja.
Duk da babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta ki amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasa, yanzu haka ta dage don yunkurin samun nasara a zaben gwamnoni a ƙarshen makon nan. Wasu jam'iyyun adawar ma kamar PRP, ABGA, SDP da sauransu na fatar samun kujerun gwamna da na 'yan majalisar jiha. Sakataren PDP Sanata Umar Tsauri na nana ta cewar gwamnatin APC ko ma baya ta kawo talakawan Najeriya.
Mafi yawan mutanenmu za ka cewa da kadi mutum sai ka ci to ko shi ne kila ba ka sani haka kana Abuja, amma in ka hita ƙauye abin da ba ka tausayi. Asan nan babu tsaro in na ce ka tai Kaduna yanzu sai dai ka hujjin kasa ba ka yadda ka bi hanyar nan, ba abinci, ayyuka sun tagargaje babu su, matasa sai shaye-shaye. Kai har foreign policy namu ya tabu, kuma ina son in tabbatar maka cewa babu lokacin da Najeriya ta rabu kamar yanzu. To wannan abun sune abun tausayi gare mu, abun tsoro. Shi yasa duk a zama magana muke cewa Allah ya sauwake.
Sakataren APC mai Malabo ni da ke takarar gwamna Yobe ya ce APC ta shirya dan kare rinjayenta.
Mu muka san me muke ciki kafin hawan karagan mulkin shugaban Muhammadu Buhari. Mun ga irin sauki da muka samu, ba ma so a maida hannun agogo baya. Duk al'umman jihar Yobe da Borno da sauranmu muka fito kwai da kwarkwata mu tabbatar cewa mun zaɓi shugaban Muhammadu Buhari, domin ko menene na duniyan nan a bayan zaman lafiya yake, bayan haka kuma irin ci gaba da shugaban Muhammadu Buhari ya kawo wa musamman mu arewa musu gabashin ƙasar nan, shi yasa al'umman mu ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka fito suka zaɓe shi.
Mai sauran ma abota jam'iyya birane da karkara ke cewa ne Muhammadu Inuwa Yahaya dan takarar APC mai hamayya ne a Gombe.
Kawai tsigirin yara su shigo gari su dauki adda su dauki gatari su dau gariyar su bi su sara su kowa su faffasa kayan mutane su kona kayan mutane, dole su sa su cikin tashin hankali da damuwa, kuma suna bi suna cewa za su hana zabe. To kuma akwai hukuma, mun kai rahotuwa iya inda ya kamata mu kai, kuma mun gaya wa Allah in Allah da kuma ba wanda zai sa mu gudu ko mu ji tsoro. Kullum mukan ce mutane mu tsaya mu gudu tare mu tsira tare. Maganar ta'addancin nan da ake mana in Allah da daga ranar farko ran da na zama gwamna ranar zan kawo dokar ta ɓaci na kashe shi kuma zai kasu da yardan Allah. Na biyu, ina wa mutane alkawarin cewa yadda muka yi wannan gwagwarmaya da su domin mu sama kanmu sa'ida bisa halin kunci da mutanen mu suke ciki, in Allah da zan sa mutanen da ya kamata za mu yi tafiyar da ta kamata, kuma za mu yi kokuwan nan domin mu fita kunya, kuma Allah ya fidda mu cikin kunya.
Muhammadu Ali Fati na PRP ta Aminu Kano na kalubalantar APC a Bauchi.
Hukumomin tsaro na ƙasa da kuma a jihar Bauchi su duba tsarin mulki da ba tsarin kama kare muke ba a kasar mu ta Najeriya su ba wa kowane dan kasa yanci yayi expressing ra'ayin shi kuma yayi abin da yayi akan doka mu magaba bayan mu kullum muna ga musu zaman to masu da'a masu bin doka babu tashin hankali amma kuma suna da yanci su yi ra'ayin su
hukumar zaben INEC ta ce za ta hada zaben na gwamnati da na wasu daga mazabun yan majalisar dokokin tarayya da ba kammala ba saboda kalubale a ranar 23 ga watan jiya Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla gaida Nasiru Adamu Elhitaya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 da minti 15 na dare ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
wani shugaban zabe da shugaban kasa yace muna ja anya arin gije anya amfani da jami'an tsaro anya amfani da kudi saboda haka wannan zabe haramtacce ne mu a gurin bahalatacce bane tunda haramtacce ne bara mu taya shugaban kasa Muhammadu Buhari munna ba amma na fashi da makami na siyasa to garin yana mu munna
kasan wannan shine lokaci na farko da jami'an PDP a matsayar hamayya ta fadi zabe saboda haka mun san irin ciwon da yake da musu a yanzu din nan ma muna ganin kamar akwai yan zautuwa da ruwan dan jam'iyyar PDP
domin kuma na kana nufin sun samu tabin hankali
kwarai da gaske
to jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau kam Allah ya yarda muhawara zamu yi sosai kan sakamakon zaben da aka bada a Najeriya wanda ya nuna cewa shugaban Muhammadu Buhari zai zarce bayan da ya kada tsohon mataimakin shugaban Najeriya Dan Atiku Abubakar Ozerin Adamawa a zaben da aka yi ran 23 ga watan Fabrairu da muka baro baya bayan da aka jinkirta zaben har na tsawon mako guda
sunana barista Abubakar Aminu Kurawa shugaban kungiyar matasan lauyoyi ta Arewacin Najeriya babban kuskure ne domin ko shakka babu na sani kuma ɗan Najeriya sun sani korafa sun yawa kan ministocinsa zuwa kan masu bashi shawara zuwa kan manyan jami'an gwamnatinsa korafa sun yawa lallai ya kamata korafan nan a duba su idan wasu fakarya ne to haƙiƙa wasu daga cikin su da yawa gaskiya ne to duk wanda ya tabbata akwai ƙanshin gaskiya a ciki ya kamata a kada kuɗin tsoron mataki akan wannan abubuwa in aka ce wai za a bari kawai shi gane saboda gwamnati ba sabuwa ba ce ai ci gaba za a yi a wanda suke rike da mugamai kawai su ci gaba to wallahi ko shakka babu za a yi mummunan saka za a samu mummunan ƙarshe gaskiya kenan
sunana Albashir Abdullahi daga garin Kaduna kamar yanda ake gani da ana tsoron sa kuma yazo yayi sanye ya bi doka ta demokradiya so ni ina son ya ƙara tsauri wajen barazana wajen tabbatar da hukunci tsananta hukunci fiye da yanda ya tsananta a baya to wannan shine zai sa duk wani mara gaskiya ya tsorata duk wani mara gaskiya kuma ya shiga taitayin sa
ba da bata lokaci ba mu je Abuja kai tsaye inda wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya yake jira tare da Faruku Adamu Aliyu na APC da kuma Sabo Imam Gashuwa na PDP
a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya inda wannan karo muka samu manyan baki da suka hada da Faruku Adamu Aliyu wanda tsohon dan majalisar wakilai ne kazalika kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya kuma dan kamfen din shugaban Muhammadu Buhari sai kuma a gefe na dama za a ga Sabo Imamu Gashuwa wanda yake shi kuma dan jam'iyyar PDP ne dake cikin committee campaign na Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP farko bari mu fara da Faruk Adamu Aliwa wannan shirin me zaka ce kan gade sakamakon zabiyar an bada takardar shaida ga shugaban Muhammadu Buhari ya ce kuma kar a rika aibanta abokan hamayya
to assalamu alaikum gaskiya ne da farko muna godewa Allah muna godewa ƴan Najeriya da Allah ya kawo mu wannan lokaci aka sake zaben Muhammadu Buhari da yawancin jam'iyyar APC kuma gaskiya ne ko a cikin gunda muke tattaunawa mun roki kan cewa duk kowa ya bai faɗa wa mutane kada a garin murna ta cin zabe a je a musguna wani dan PDP ko dan wata jam'iyya domin ko ba komai dai dukkanmu mun yadda Najeriya ake wa idan ku da gaske dan Najeriya ake din magana ce ta ra'ayi mu mun ce dama su sun ce hagu mutane su yanke hukunci mutane sun yanke hukunci sun zabi jami'ar APC an zabi Muhammadu Buhari a shugaban kasa da sanatocinmu da yan majalisa.
Sabu Imamu Gashuwa, kafin mu sake koma wajen faru a Dunwali, ku tuni ma wato kamar yadda shi shugaba Jonathan tsohon shugaba a 2015 amma sanar da sakamakon zaben bai buga wa shugaba Muhammadu Buhari waya ya tuya shi murna, amma mun ga shi a Tiko Abubakar watsi ma da sakamakon yayi. Me yasa ku yi watsi da sakamakon?
To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda aka sani a tafiyar siyasa, mu ma tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari a baya mun yi ta kuma muna gaba-gaba, kuma idan aka yi zabe a wancan lokaci muna zargin ba a mana adalci ba, garzaya muke zuwa kotu. Kamar yadda honorable ya faɗa cewar jami'ar APC ta ce kada a yi ta da hankali, kada a yi abubuwa na rashin da'a, wannan abu ne mai kyau za a yi ba musu. Amma a harkar zabe, mu jami'an mu muna tuhuma wannan shugaban zabe da shugaban kasa ya ci, muna ja an yi aringize, an yi amfani da jami'an tsaro, an yi amfani da kuɗi wanda kuma ya saba doka. Saboda haka wannan zabe haramtacce ne, mu a gurin ba halatacce bane, tunda haramtacce ne ba za mu taya shugaban kasa Muhammadu Buhari munna ba, domin bai ci hanya zabe irin na 2015 wanda Jonathan ya taya shi muna, domin a wancan lokacin ganin an yi zabe na adalci ya ci zabe, shi yasa shugaban kasa na wancan lokaci ya masa munna yayi saranda. Amma mu da muke zargin an mana fashi da makami na siyasa, to garin ya zami muna saboda haka muna da muna shirin takardunmu, in Allah ya kamar yadda dan takararmu a Turku Abubakar ya faɗa zai je kotu, insha Allah wala mu je kotu, kuma muna fatan kotu a taimana adalci.
Faruka da Maliyu, kaji shi sabona cewa ma kamar fashi kuka yi ɗan jam'iyyar APC.
So ka san wannan shine lokaci na farko da jam'iyyar PDP a matsayar hamayya ta faɗi zabe, saboda haka mun san irin ciwon da yake damun su. A yanzu din nan ma muna ganin kamar akwai yan zautuwa da duk wani dan jam'iyyar PDP,
domin kuma na kana nufin sun samu tabin hankali
ne kwarai da gaske. Misali Atiku jiya da yake bayanansa yace wai hannun jari a Najeriya ya kare, domin
yana kamar asarar naira miliyan
80. To mu kuma abin da muka hango shine ya karbo deposit na mutane zai sayar musu NNPC, ya zo bai ci zabe ba. To da me zai ji? Da kuɗin da suka bata hannunsa, ko kuwa rashin samun dama sai da NPC. To irin wannan abun akwai zautuwa gaskiya, saboda haka muna tausaya masa, muna tausaya musu. Kuma maganar zancen bai zo ya mu Buhari munna ba, wannan ba laifi. Mu ma Janar Muhammadu Buhari a lokacin da muke takara ban mu taɓa yi wa waɗanda suka ci zabe, wanda aka ci zabe munna ba, ba don komai ba. Kuma saboda kamar yadda suka ce din suna ja za su je kotu, mu ma saboda lokacin muna ja za mu je kotu, shi yasa bai musu ba. Saboda haka wannan rashin murna da suke mana yayi daidai, Allah ya hukuncin sa, ɗan Najeriya sun yi hukuncin sa.
Yau wato Sabu Imamu Gashuwa, kaji abinda shi faru a Dan Waliyu yace, watakila ya ma zarga ko tunanin cewa ko kun zautu ne, shin zautuwar kuka yi ko kuma hamayya ce kawai?
To alhamdulillah, shi dan siyasa yana iya amfani da kowane makami na ya kare kansa. Amma shi wannan rubri ya san mun sani abubuwan da aka yi na manuba na rashin gaskiya, musamman dama da suka samu da daga zaben nan da sati daya, ya ba su dama da suka cire kudade
suka daga zaben ko hukumar zabe.
Hukumar zabe ce ta daga, amma ya taimake su don kai ka sani da yin wancan zaben zabara ma already ba su dan takara suna ta ja'inja. Amma wannan dagawar sai suka samu dama har kotu ta bada doka ce wasu a samu su yan takara, kaga ya taimake su. Bayan nan mafiya dan kudade wanda doka ta yadda raba agent da dan dawainiya, yan adawa da ba mu da shi mun amfani da nasu ku a cikin gwamnati suka kamfato suka yi ebo. Saboda haka kowa ya sani gashi na yana watsuwa kafafen watsa labarai, kudade buhuna suka ringa zuba a jirgi har jirgi yana kafasa tana gocewa saboda kuɗi, kuma wannan kuɗi na aiki
ne kusan ba wanda ya fito yayi wannan jawabin, ko ya tabbatar da wannan.
Mun tabbatar, in su ba su tabbatar mun tabbatar, ko na da shaidu a hannunmu, kuma muka je kotu insha Allah har wannan shaida sai mun gabatar. Saboda haka kowa ya sani harkar Najeriya da ma ba kansa aka soma ba, shugabanni da ba sun yi amfani da karfe sun zo mulki. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ci zabe halattacce na 2015, kuma ya gaza abubuwa alƙawarin da yan Najeriya ya gaza, kuma yan siyasa da suka taimake shi ya juya musu baya. Hatta honorable din ina jin tausayin sa da mutanen da suke cikin kabinet din Muhammadu Buhari a ministocin sa 30 da wani abu, in za a irga mutum uku da suka shawara shi yana daga ciki, amma ban ji ko board an bashi ba. Shi abin tausayi ne a guri na, domin mu yi wata tafiya tare da shi da mu mun juya baya, mun ga abin ba na adalci bane, mun bari shi har yanzu yana ciki. Abin da ya rage mu ma mu tattara hujjojinmu mu je kotu, kuma mu ci gaba da fadakar da yan Najeriya insha Allah kafin shugaban kasa Muhammadu Buhari, in ma ya wuce gama hudun nan gaskiya ta nuna gaskiya ce.
Yawwa to faru a Adamu Aliyu zan so ka maida na ga kai ma kamar yadda nake murmushi haka kake farko tukuna bari abu biyu
da kan kaina.
Abu biyu ne akwai na kan kanka cewa yana jin tausayin ka saboda watakila ba ga an baka wani mukami a gwamnatin nan ba. Na biyu kuma da zargin wani nima na ga hoton wani jirgi da aka ce a shake da kuɗi. Da waɗannan kuɗin aka yi amfani wajen yin campaign babu dai wata shaida ko wani da yi wani bayani kan wani.
To na farko yanzu ko a kallon jikina ka sani ba abin tausayi bane na ɗaya kenan. Na biyu kuma tunda muka faro wannan gwagwarmaya babu inda kuma ina ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa shiga kafafen watsa labarai a duniya babu inda kullun na faɗa cewa wannan abin da muke yi muna yi ne ko akan mu ko akan yayan mu ko jikokin mu ban taba yin wannan gwagwarmaya domin dole a bani mukami ba sam kuma babu yadda za a ce a gwamnati sai duk wanda yake makusantan gwamnati ya shiga cikin aikin gwamnati saboda haka akan kaina na gode dai sai na jin tausayi na amma ni ba ban tausayi bane kaga in ka kula na ma fishi bulbul kaga na bulbul amma ka gan shi arama yake saboda haka kaga ina zuwa ina zuwa
wannan ba shi ga next level bane
a'a to yau to da wannan da to kaga ni saboda kaga ba magana abin tausayi kenan wannan kenan. Na biyu kuma yana cewa alƙawurka bai ba daga jihar Yobe yake a lokacin da aka yi wancan zaben na 2015 wata bai iya zuwa gida ba dan a lokacin ma bamu iya zuwa mu yi campaign a Yobe ba akalla mu da muke jami'ar adawa wancan lokacin. A yanzu ko jam'iyyar PDP babu jihar da bata je ba a arewa maso gabas ta kasar nan kuma duk wanda yake Najeriya misali bangaren su din babu yadda za a ce ko harkar tsaro bata gyara a ko ina a Najeriya ba akalla a gurin su an samu sa'ida ba cewa ne gaba ɗaya an daina ba amma hakika an sami wato ci gaba fiye da yadda ake da.
To a gaishe ku malamai to idan Allah ya kai mu rana wato yau za mu dawo mu ji shin jirgin nan da aka ce ya kasa tashi saboda an ma kara mishi kudade mun kudai nawaye akwai kuma wani bangare na shirin da ke duba tasirin tashin hankalin da ke faruwa a Kaduna da Zamfara da Borno da Yobe da Benue da dai sauran jihohi a Najeriya akan wannan zaben da aka kammala. Yanzu kan bari mu godewa su bakin namu wato Faruku Adamu Aliyu da kuma Sabo Imam Gashuwa ta da shi wakilin namu Nasiru Adamu Lhika wanda ya yi gurancin shirin daga can Abuja. A madadin su duka ni Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sakwato. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
Yan majalisar wakilai na bangaren Democrat sun kaddamar da wani gagarumin bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na zaben 2016 da harkokin kasuwancinsa da lokacin da aka mika mai mulki tare da yin dubi kan ko shugaban ya hana doka ta aiki akan bincikensa da ake yi. Kwamitin shari'a na majalisar ta wakilai ya aika wa da mutum 81 da wasu kungiyoyi wasiku waɗanda suke da alaka da Trump inda suka nemi a basu takardu cikin mako biyu. Kan batutuwa da dama da suka shafi shugaban na Amurka. Amurkan da Koriya ta Kudu sun sanar da soke babban atisayen sojin haɗin gwiwa da suke yi a duk shekara sau biyu. A wani mataki na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya. Mukaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Jeon Kyeon-du sun yanke wannan shawarar soke atisayen ne bayan wata tattaunawa da suke ta wayar tarho a ranar Asabar. Kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar. Hukumomi a jihar Alabama da ke nan Amurka suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu bayan wata matsanancin guguwa da ta ratsa ta cikin jihar wacce ke kudancin Amurka har ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 23 a ranar Lahadi. Hukumomin yankin sun ce akalla sau biyu guguwar ta yi wa jihar Dramikiya a lokacin da aka samu wani matsanancin yanayi a yankin kudu maso gabashin Amurka. Wasu 'yan majalisar wakilan Amurka har ila yau da suka hada da 'yan Democrat da 'yan Republican sun zargi kwamitin wato gwamnatin shugaba Trump da nuna halin ko inkula kan yadda China ke cin zarafin 'yan tsirarin al'ummar musulmi da ke kasar ta China. A watan Satumba sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya amsa wata wasiƙa da aka aika masa kan wannan korafi inda ya sha alwashin cewa gwamnatin su na duba yiwuwar saka takunkumi kan wasu jami'an kasar ta China. Saboda yadda ake take haƙoƙin 'yan ƙabilar Uyghur da ke lardin Xinjiang. Shugaban yan adawan ƙasar Venezuela wanda Amurka ta amince da shi a matsayin shugaban wucin gadin ƙasar Juan Guaido ya isa birnin Caracas a daidai lokacin da magoya bayansa ke gudanar da zanga-zanga a jiya Litinin. Guaido ya sanar da isassa filin tashin jiragen da ke birnin na Caracas ne a kafar Twitter, inda ya bayyana cewa ya samu damar wuce shingen binciken jami'an shige da fice.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu namu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi, za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda ku jimriyoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin, da ma injiniyanmu ne yau Jimmy Cook, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.